الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول وديا سبتك الله سبحانه وتعالى وندي سرح دورم أولا يمشي نليتنين ترق وطن ربيع الأول هجر منذ صلى الله عليه وسلم ندبو داد للي حدود 30 دهدو wanda ya daidai da 21 ga watan 1 a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya. Ci gaba da karatunmu na littafin A'lamus Sunnah al-Manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami. Yau za mu tashi akan sabuwar matsala bayan mun gama da abin da ya shafi aljanna da wuta ko da kuma cewa suna nan da maganar ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wannan mun karanta, za mu tashi a tambaya ta 134, ma dalilul imani bi shafa'a. Haka ne ko? Bismillah. Bismillahir
rahmanir rahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ma dalilul imani bi shafa'a wa mimman takunu wa liman takunu wa mata takunu. قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة في قيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها بالكلة ليس لأحد فيها شيء. فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنها لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
Jazakallahu khairan. Darasinmu ne, kamar yadda muka faɗa, akan maganar ceto ne. Ceto shi ake cewa shafa'a da Larabci, da Hausa ne muke fassara shi da ceto, tare da cewa Bahaushe in ya ce ceto shi ne idan an shiga matsala a ceci mutum, ko ba haka ba? To a Larabci lafazin shafa'a bai tsaya ga idan an shiga matsala a ceci mutum ba. Abinda ake nufi domin lafazin daga shafa'a ne, shafa'a a sa abu ya zama guda biyu. In ban manta ba, mun taɓa tattauna wannan magana a darasin Salafatul Usul ko? Yawwa. Asalin kalmar a Larabci tana nufin alwasila wattalab, samun wato wasila, tsani tsakaninka da buƙatarka, da kuma nema, ka nemi a taimaka maka. A harshen yaren yau da kullum kuma, in ba Larabe ya ce ash-shafa'a shi ne su'alul khairi lil ghairi, wato a nemi alheri ga wani. Shi mai neman, mai roƙon alherin, ya zama yana neman ruwa wani ne ba shi kansa ba. Wannan shi ake ce ma shafa'a. Domin asalin lura da abin, shi yasa ake kiransa shafa'a, saboda buƙatar wani ce sai wani ya ɗauka, shi yana shi kadai, sai kai kuma sai ka ce bari in kai wannan buƙatar taka zuwa ga inda za a biya maka ita. Saboda kaga yanzu an samu masu buƙata guda biyu kenan. Wannan shine dalilin da yasa ake kiranta shafa'a. Yawwa, ka hada buƙatar wani cikin taka, ko kuma ka hada wato bakinka ya shiga cikin neman buƙatar alheri ga wani banda ba kai ba. Na fata mun fahimci abu. Yawwa, har mun taɓa ba da misali, cewa misali mutumin da yake neman aiki a wani wuri, yana rubuta application ya kai galibi akan ce wa ka sani ana samun irin wannan to in yazo da takarda daga wurin wani kage yanzu karfin ya zama guda biyu shi dama da application dinsa ga kuma wannan wanda ya taimaka kage wannan abun guda biyun nan da aka fada shi ake nufi da shafa'a wani wanda yake da fuska yake da mutunci da daraja a inda ake bada wannan abun sai ka bi ta hanyarsa sai ya taimaka maka wurin wannan mai bayarwar sai ga wannan ya biyo ta hannun wannan sai a bayar saboda wannan an kunci abun ko yau maimakon mutum ɗaya ya je kaga mutum biyu ne ke ƙarfin mutum biyu ne wannan shi yasa ake kiran abun shafa'a domin duk abin da aka ce shaf'u ana nufin abu biyu shi yasa muke cewa shafa'i da wutri ko shafa'i saboda raka'a biyu ne wutri kuma raka'a ɗaya yawwa to a wurin Allah abinda ake nufi da shafa'a gun malami suna cewa ash-shafa'atu inda Allah su'alullahi at-tajawuz 'anidh-dhunubi wal-athami lil-ghairi wannan wadda zamu karanta tana nufin roƙon Allah ya gafarta ma waɗanda suka je gare shi suna da zunubi cewa ya gafarta musu a kyale su su shiga aljanna to wannan shine ceto wasu wanda ba masu zunubin ba su za su zo su roƙi Ubangiji ya yafe wa masu zunubi a kyale su su shiga aljanna mun gane wannan kaga kenan dai wani ne ke da bukata wani kuma ya shigar da bukata kaga a Hausance idan aka fassara wannan da ceto kawai dai ana fassarawa ana fadin hakan ne saboda idan an bayyana wa mutum zai fahimci hakan ake nufi amma ba haka ba ceto a larabci a Hausance ina ga ba wannan ma'ana yake nufi ba ko yawwa ka a ceci mutum ko daga masifa ko daga matsala sai a je a tsamo shi a ceto shi ina ji haka ba haushe yake nufi ban sani ko haka ne ma yadda na fahimta daidai ne ko yawwa ashe kenan shafa'a daban la'alla ceto daban amma dai tajawuzan muna amfani da lafazin ceto a matsayin shi ne fassara na shafa'a kun kuma fahimci me ake nufi da shafa'a yawwa to kuma hakikaninta kamar da malami suke faɗi shi ne Allah maɗaukaki da tausasawarsa da karamcinsa ranar tashin alkiyama zai ba da izini ga salihan bayi daga cikin halittarsa salihan bayin nan akwai mala'iku a ciki akwai annabawa akwai kuma mutane salihai wanda ba annabawa ba waliyan Allah kenan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da su yake son sa kamar yadda suke son shi waɗannan su ne waliyan Allah akwai kuma da gaske ne suna da karama wannan zamu zo mu magana akan su insha Allah a cikin littafin yawa sannan manzanni da annabawa da sauran mu'minai duk Allah madaukaki zai ba su damar su cece waɗanda Allah din ya zaba ya so kuma a cece su a wannan kuma ceton za a yi ne ga waɗanda suke da tauhidi sharadin sa babba tauhidi yawa duk wanda ba shi da tauhidi to baya cikin waɗanda za su samu ceto dama sai an je ga Allah da tauhidi tsantsa babu shirka to idan aka je da laifuffuka an yi zunubi an aikata manya-manyan zunubai to Allah subhanahu wata'ala ko dai ya gafarta wa wasu ba tare da yi musu azaba ba ra'asan ko kuma a shigar da su wuta a yi musu azaba sai sun kone urmus lokacin da ake canza fata din nan kamar da Allah madauki faɗa innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara lalle waɗanda suke kafircewa ko suka kafirce da ayoyinmu to da sannu za mu shigar da su wata wuta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul adab ko duk lokacin da fatar su ta canza ta kunu wato ta zama ta nuna sosai shine nadij an ce nuduj ana nufin abu ya nuna ta kone to shikenan sai Allah madauki ya canza fatar sai ta zama wata daban haka za a ce musu azaba har tashi babu zancen iyakai ba zancen tashin kiyama ba kai har abadan abada Allah ya tsare mu to waɗanda suka kunu kila karo na ɗaya kafin a ce a canza din in Allah madauki ya so ya cece su ya ba da damar wasu su zo su roƙe shi shi Allah shi zai ba da damar ba mutum ne zai hango wani shi annabin ko salihin sai hango wani a cikin wuta wanda yake mabiyinsa ne ko wanda yake so ko babansa ko dan uwansa sai ce kai tashi fito saboda ni za a fita kai ba haka ake ba Allah ne saboda ya girmama shi wannan din mutumin kirkin sai a bashi izini a ce fito da adadi kaza waɗanda za su fita daga wuta su koma aljanna. Mun fahimci abin? Kaga ashe kenan daga farko har ƙarshe ceto na waye? Na Allah. Yawwa. Ba a nan duniya za ku tsara da kai da wanda kake so misali ya cece ka ba. Babban abin da za ka yi a nan duniya wanda muke da tabbacin yana da nasa ceton babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma ba a gunsa za ka roƙa ba, sai a roƙi Allah, ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su samu rabon ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci abu? Yawwa. To wannan shi ne a dunƙule. Ceto yana da sharuɗa guda biyu. Na farko izini daga Allah ga shi mai ceton, ba wanda za a ceta ba. Akwai wanda ake ce ma ash-shafi'u, za ku ji waɗannan lafuzan in kana karanta babin ceto. Ash-shafi'u shi ne mai yin ceto, al-mashfu'u lahu shi ne wanda ake ceta. To za ka ji kuma ana cewa shafi'u, wannan shi ma ismu fa'il ne, ana nufin mai yin ceto. Mun fahimci wannan? Fa'ilun ne bi ma'ana fa'il, ba fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ba. Sannan za ka ji kuma ana cewa mushaffa'un, shi ma wannan lafazin in kana karanta za ka ji, mushaffa'un shi ne wanda aka baiwa ceto, wanda aka ba shi damar ya yi ceto. Mushaffa'un lahu shi ne wanda shi ma aka cece shi, wanda Allah maɗauki ba da izini a zo a cece shi. Mun fahimci abin? Za mu zo mu ji su daidai a ciki. Don haka na farko dai izini ne daga Allah zai zo ga wanda zai yi ceton, Allah ba shi izini. Wannan shi ne sharaɗi na farko. Sharaɗi na biyu shi ne yarda, sai Allah maɗaukaki ya yarda da wanda zai ceton kuma ya yarda da wanda za a ceta. Gefe biyu, yau ashe kenan ka ga mutum ba zai zo ya zaɓi wanda zai ceton ba tun a nan duniya, ko ya zama sun tsara zai roƙe shi a nan ya je kabarinsa ya riƙa cewa to ran tashin kiyama ka sa ni cikin waɗanda za ka ceta kaza da kaza bayan mutum ya mutu. Wannan bai halatta ba, kuma shirka ne. Wanda gun wanda za ka roƙa shi ne Allah, ya Allah ka sa ni cikin waɗanda za a cece su ran tashin alkiyama, musamman ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ne sharuɗan, za mu zo mu ƙara jin bayani a kansu. Shi ne malamin yake ce mana ma dalilul imani bi shafa'ati, menene dalili akan imani da shafa'a ceto, wa mimman takunu daga wa ake samun ceto, waliman takunu kuma wane ne ake wace ake ceta din, ma'ana waye mai kuma wa ake cetan, wa mata takunu kuma yaushe take zama, ma'ana yaushe ne ake yin ceto. Aljawab a wajen amsa malam yace qad asbata Allahu azza wa jalla shafa'ata, Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ceto fi kitabihi a cikin littafinsa, fi mawadi'a kathiratin a wurare daban-daban da yawa. Me yasa malamin ya faɗi wannan? Kamar yadda na gaya mana duk inda muka ji malamin nan ya faɗi wani abu, ishara ce zuwa ga ko in ka dube shi za ka ga martani ne ga wasu mutane da aka taɓa samu sun yi inkarin wannan ceton. Tabbatar da ceto dogaro da dalilai na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihi can a baya da kuma har zuwa yau. An samu ƙungiyoyi, wasu ƙungiyoyi da suka ɓantare daga hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka koma gefe, suka rabu da sauran al'umma a wasu abubuwa. To a babin ceto ma akwai waɗanda ba su yarda da shi ba, manya-manyan waɗanda suka fara wannan abu ƙungiya biyu, Khawarijawa da kuma Mu'tazilawa. Khawarijawa da Mu'tazilawa dama a babin imani su ake ce ma alwa'idiyatu, ai kun taɓa ji mun faɗa alwa'idiyya? In an ce alwa'idiyya su ne masu rinjayar da nassoshi na barazana da narkon azaba a cikin alkur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su rufe idansu su makalkale ma waɗannan nassoshin, ba sa kallon nassoshi da suke magana alkawari da alheri da kuma shigar da mutum aljanna. Ai a cikin alkur'ani abubuwa biyu muke gani galibi dangane da abin da za a yi na azaba ko samun rahama. Ko akwai ayoyi da za ka ga Allah maɗaukaki ne mana magana akan wanda ya abu kaza zai samu alheri kaza, zai shiga aljanna, har da bayanin me za a samu a gidan aljanna ɗin. gashi nan koromuna gudana karkashin gidajen aljanna, ga matan aljanna, ga abubuwa dai da yawa da Allah ya siffanta mana. Wannan ayoyin su ake cewa ayatul wa'di. Mun san wa'di, in an ce wa'di ana nufin alƙawarin alheri. Yawwa, suna nan da yawa birjik a cikin alqur'ani, ayoyi da dama Allah ya ce wanda ya kaza za a sa shi a aljanna, za a yi masa kaza, za a bashi kaza, har adadin matan aljanna zaka ji ana faɗa, wanda ya samu kaza zai samu kaza, ko gidaje daban-daban, kuma a ciki akwai kofi ga abin nan, ga matasai, ga shimfiɗu da sauransu, duk a cikin alqur'ani. Allah mu dauke ba mu labari ko, to in ka tashi bayani sai ka ce wannan sunan su ayatul me, ayatul wa'di. Wa'di shine alqawrin alheri. Yawwa, akwai kuma ayoyi da zaka ji ana cewa wanda ya abu kaza na laifi za a sashi a wuta, za a yi kaza, za a kona shi, kamar wannan ayat da muka karanta, innal ladhina kafaru bi ayatina ko sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Yawwa, wannan ita kuma tana gefen me ayoyin da ake cewa ayatul wa'idi. Bambancin da wa'ad da wa'id shine ya'un da aka kara tsakanin ainun da dalu. Yawwa, alqawrin alheri shine alwa'd, alqawari kuma na azaba shine ake cewa alwa'id. Mun fahimci wannan? To a cikin alqur'ani tunda akwai waɗannan, sai aka samu irin waɗancan khawarijawa, su dama fahimtar su dangane da imani cewa suka yi, ai mutum mai imani shine wanda baya saban Allah kwata-kwata, kwata-kwata mutum ba zai saba wa Allah ba. Suka ce imani wani abu ne guda ɗaya haka a dunkule, kamar zare ne in yana cikin jikin mutum, in aka kama shi aka zaro shi ai ya fita bai bar komai ba, ko to haka suka ce imani yake. Saboda su a gunsu ayyuka da muke aikatawa, da sallah, da azumi, da zakka, duk ba sa cikin imani. Imani abu ɗaya ne kawai, gaskatawa ce a zuci, in aka ce baka da ita to ka zama kafiri. Shi yasa suka ce wanda ya zina, daga ran da ya zina nan kafiri ne, kawai ya fita daga addinin musulunci, sai ya sake la ilaha illallah ya dawo ya sake komai. Wanda ya sha giya haka shi ma kafiri ne, wannan ita ce aqidar wa khawarijawa. Don haka shi yasa sai suka kalli waɗannan ayoyi da ake maganar azaba da za a yi wa mutum, suka ce ai shikenan, tunda ko wannan abun haka ne, Allah ne yace duk wanda yake kaza zai sa shi a wuta ko, to su a gunsu wajibi ne akan Allah ya zartar da alƙawarin sa tunda ya faɗa. Yila wani zai ce ya haka? Yawwa, su suna wajen mu'amalar su da Allah suna yi ne gurgudan hankalin su, suna cewa ai Allah tunda yace zai yi kaza to haramun ne ya fasa bai yi ba. Da su da mu'tazilawa haka suke, suna dorawa Allah dokoki, wajibi Allah ya yi abin da ya fi dacewa. Shi yasa suke cewa wannan halittar da muke gani Allah ba zai iya fiye da ita ba, saboda wajibi ne a kansa ya yi abin da yake ya fi kyau. Don haka tunda kuka ga wannan ya yi, to iya abin da zai iya ke, haka su suke cewa fa. Don haka sai suka ce idan ya ce maka za a shigar da wani wuta saboda ya yi laifi, to babu abin da zai sa a fasa. Sun manta da ayoyin za a gafarta, sun manta da ayoyin aka je ga Allah babu shirka, ko wayaghfiru ma duna zalika liman yasha, nan duk ba ruwansu da ita. Yawwa, sai su ce kawai kamar misali, ai mun sha bada misali da ayan nan ta suratul nisa'i, ko innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Kaga wani ai ba kafirci bai, wanda ya ci waɗanda suke cin dukiyoyin marayu, to ba abinda suke ci a cikunan su illa wuta, kuma za a sa su a cikin wutar jahannama mai kona. Haka Allah ya ce. To sai suka ce haramun ne Allah ya fasa wannan, duk mutumin da ya ci dukiyar maraya to ya aikata babban zanubin da dole Allah ya jefa shi a wuta, ba za a fasa ba, ba zancen Allah ya gafarta. To tunda wannan ne, sai suka dauki cewa ashe kenan duk wanda ya cancanci wannan abin da aka faɗe, in mutum ya yi shi a duniya za a shigar da shi wuta, to ba zancen wani ya zama cece shi. Kuma mun ci abin, to daga wannan maganan ne suka fuskace ai babu zancen ceto a lahira. Zancen wani ya zo ya ce ya Allah a fito da wane, babu. Su kawai in mutum ya shiga wuta to ya shiga har abada ba zancen fita. Ina fata kun fahimci abin. To wannan su ake cewa alwa'idiyya, su ne masu inkarin wannan abin da ake cewa ceto. Kuma har zuwa zamanin namu ai akwai waɗanda suke faɗa, misali irin masu aqida da ake cewa ɗan alqur'aniyun ko, waɗanda ba ruwansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su kawai sai Qur'ani. Shekaru wajen 20 da wasu abubuwa da suka gabata, abun ya dan fara yaduwa har ana zancen irin su Annabi Isa ba zai dawo ba, babu ceto da sauransu, har wasu malamai sun fara rutuwa da wannan abu. Allah madauki ya tsare. yawa to amma har zuwa yanzu in ka samu masu wannan akidun ba ruwan su da hadisai din suna nan kan wannan ba zancen tashin kiyama ai ba zancen wato ceto hatta azabar kabari mu'tazila duk ba su yadda da ita sun ce wai hadisan da suka zo hadisai ne a had duk ba su yadda ba bayan kuma hadisai ne mutawatirai to Allah dai madauki ya kyauta abinda su kuma sannan har yanzu suna cewa ai duk zancen qur'ani ba inda aka yi zancen wato ceton nan sai kore sai ta hanyar korewa alhali ko sun manta akwai ayoyi da dama da Allah madauki ya tabbatar da magana kamar wannan ayar farko da zamu faɗa da zamu karanta ta to shine malami yake gawo cewa Allah madauki ya ambaci ceto a wurare da yawa a cikin alqur'ani bi quyudin saqilatin yace da kaidi mai nauyi kaidi mai in an ce kaidi ana nufin kamar sharuɗa masu nauyi yawa akwai ba haka kawai ceton yake kasancewa ba a'a akwai sharuɗa masu nauyi kafin mutum ya samu ceto wa akhbarana ta'ala har yanzu Allah madauki ya bamu labari annaha milkun lahu mallaka ce tasa shi ceton nan na Allah ne ba na wani mutum bane ba na wani malamin ka bane ba na wani mala'ika ko annabi ba babu annabi babu mala'ikan da ya mallaki ceto ceto gaba daya na Allah ne kaga ballanta na wani malami yawa Allah din shine ke insha'in sa farko yace ayi ceton kuma sai a zo ayi laysa li ahadin fiha shay'un babu wani mutum da yake da wani abu a cikin ceto yace yana da dama shi zai zabi wadanda zai yi ko mabiyansa ko magoya bayansa wadanda suka yi masa ikhlasi a duniya a'a Allah ne mai komai da kowa don haka ceto yana cikin abinda babu mai ikon yin sa sai da izinin Allah fa qala ta'ala Allah madauki yace qul lillahi shafa'atu jami'an qul kace lillahi shafa'atu jami'an ceto baki dayansa lillahi na Allah ne kaga tunda yace jami'an din nan to babu wani nau'in ceto da zai fita kaga ballantan a ce an karkasa shi ai akwai nasuwa ne wanda aka ce na Allah ne ana nufin wani ne na musamman sannan sauran kuma za a samu wata kofa da wani ma zai samu nasa a'a ceto gaba dayansa na Allah ne kaga wannan ya na farko kafin mu je ga komai wannan raddi ne ga duk waɗanda suke inkarin ma ceton tukuna tunda ne na farko Allah madauki ya tabbatar mana akwai ceto kuma ba sigan nafi bane sigan isbati ne yawa ya tabbatar da cewa akwai ceto fa amma mata takunu amma dangane da yaushe ceto ke kasancewa yaushe ake yin ceto yace fa akhbarana azza wa jalla to Allah madauki ya bamu labari annaha la takunu illa bi idnihi cewa ceton nan baya kasancewa sai da izinin sa kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne wanda ai malamin suna cewa abinda ake nufi shine la ahada babu wanda yashfa'u zai yi ceto indahu a wurin Allah illa bi idnihi sai da izinin shi Allah subhanahu wata'ala ha wannan zamirin yana koma zuwa ga Allah ne mun fahimci abin yawa ma'ana babu mai yin ceto a gaban Allah sai da izinin Allah a wata ayar kuma yana cewa ma min shafi'in illa min ba'di idnihi babu wani mai ceto kun ga nan shafi'un shine nake ga mana dazu shafi'i ya zo fa'il bi ma'ana fa'il a larabci waɗanda suka karanta sarfu sun sani akwai ana cewa wannan ya zo a babun fa'il amma ma'anansa fa'il akwai kuma inda yake zuwa fa'il bi ma'ana maf'ul kamar misali in an ce qatil qatil ala wazni fa'il amma ma'anansa maf'ul ne ma'ana wanda aka kashe amma inda Allah madauki yake cewa misali la asima al-yawma illa amin amrillahi illa man rahim kaga nan shi kuma asim ya zo da sigar fa'il amma ma'anansa maf'ul mun fahimci wannan shi kuma wanda ke babin larabci ne mu kyale shi ma min shafi'in babu mai ceto illa min ba'di idnihi sai bayan iznin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wata ayar yana cewa wa kam min malakin fis samawati mala'iku nawa ne a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'an waɗanda ceton su ba zai wadatar da komai ba duk kun ga a wannan magana Allah fa yana tabbatar da ashe ana yin ceton ko amma ceton waɗannan ba zai wadatar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya bada izini gawa liman yasha'u wa yarda ga wanda ya so kuma yarda da shi kaga wannan nasu ne ƙuruƙu cewa lalle ashe mala'iku suna yin ceto kuma amma fa sai da izinin Ubangiji. Duba fa ku gani, wannan mala'iku ne wanda Allah madauki ba mu labari la ya'suna Allah ma amarahum, ko na'am la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, ba sa sabawa Allah abin da ya ba su na umarni kuma suna aikata duk abin da ya sa su. Su ba su san sabon Allah ba, gaba ɗaya ba su san shi ba. In Allah ya ce ku yi kaza kawai take za su yi, to amma Allah ya ba mu labari gashi ƙuruƙuru mun karanta cewa ran tashin alƙiyama da za su zo su yi ceto, su ware wasu mutane su ce waɗannan a fidda su daga wutar jahannamu a kai su aljanna ba da izinin Allah ba, Allah ba zai karɓa ba. Wanda wannan duka fa ba su san zancen sabo ba, to ina ga wanda yake yayi sabo, ballantana ma kila wani ma bai kai wannan matsayin ba a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga ashe kenan ceto na Allah ne, kuma a gunsa shi kadai ake nema, ba a zuwa kabarin wani. Komai girman da ake gani nasa a addini a rayuwar nan a ce mai waliyin Allah ne, salihin bawan Allah ne, ko annabi a ce yawa ne na cikin kabarin nan ka taimaka ka cece mu, sai dai ka roki Allah, ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za a cece su ran tashin kiyama. Mun fahimci wannan? Yawwa. Sai kuma yace wala tanfa'u shafa'atu indahu, ceto ba zai amfani ba indahu a wurin Allah illa liman azina lahu, sai ga wanda Allah madaukaki ya bada izini gare shi. Wacce magana da na fara gaya mana dazu cewa masu inkarin ceto suna cewa ai lafazin ceton a cikin alkur'ani ya zo ne da nafiyu cewa ake manzal ladhi yashfa, ai babu wanda zai ceto illa bi durare da gashi ma min shafi'in, babu wani mai ceto. Wa kam min malakin fis samawati la tughni, kaga ai kamar korewa ake, to amma korewar me biyo bayan ta isbati ne ko ba haka ba? Yawo, isbatin ma kuma ta surar da tafi karfi. Ai mun taba wannan zancen shi ma, duk abin da kake so ka tabbatar da shi in ka kore sannan ka tabbatar yafi karfin tabbata, ko kamar la ilaha illallah, in ka ce la ilaha me kace? Babu abin da ya cancanta a bauta masa. To amma da kace illallah sai ma'ana tafi tabbata cewa ashe babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah. Da mutum zai zo ya ce Allahu huwal ma'budu, mun taba wannan misali ko? Kace Allahu huwal ma'budu, Allah shine abun bauta kawai, a ce larabcin haka fade shi. In ka fadi wannan kalmar a cikin jumlar ko a cikin wannan a cikin wannan jumlar akwai abin da ke hana a samu wani abun bauta din? Babu. In ka ce Allahu huwal ma'budu, za a iya atsafi akai a kawo wawun a ce wa fulanun aidan ma'budu. Yawwa. Amma idan ka zo ka ce la ilaha, babu abin da za a bautawa sai ka ce illallah, to komai ya fita ya bar Allah shi kadai. Mun fahimci abin? Don haka wannan sigogin mu'tazilawa da khawarija suke amfani da su kuskure ne, ba su fahimci larabci ba ne, ko in ce ganganci ne da bin hawa. In ba haka ba, abinda Allah madauke faɗa ce waye babu mai yin kaza sai da kaza, ashe kenan in an samu kaza din nan wancan abin ya tabbata za a yi. Don haka waɗannan ayoyi ba sa taimakawa mazhabarsu ta inkarin ceto. Allah taimake mu, Allah ya sa mu cikin dukkan mu gaba ɗayan mu ya sa mu cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su. Yace wa amma mimman takunu, amma dangane da wane ne mai yin ceto, daga gunwa ake samun ceto kenan. Fa kama akhbarana ta'ala, to kamar da Allah madauke ba mu labari ne, annaha la takunu illa min ba'di idni, cewa ba ta kasancewa sai daga izinin sa. Ma'ana kenan kaga tun farkonta da ƙarshenta daga Allah ma take tukuna, Allah ne mai ba da izini. Ai akhbarana, ya kuma ba mu labari aidan, annahu cewa shi la ya'zanu illa li awliya'ihi, baya ba da izini sai ga waliyansa. Nan waliyai yana nufin masoyansa waɗanda shi ma yake son su, sawa'un a cikin salihan bayi ko a cikin annabawa ko a cikin manzanni ko kuma a cikin mala'iku. Nan al-mala'ika wal rusul wal anbiya was salihun duk sun shiga cikin wannan ma'anar awliya'u. Mun fahimci abin? Yawwa. Shine sai ce li awliya'ihi al-murtadaina al-akhyar, al-murtadaina yake ba al-murtadina ba, in ce murtadin ka sa shi ismu fa'il, al-murtadaina kamar yadda al-mustafaina al-akhyar kamar yadda ya faɗa cikin suratu Sad. Yawwa, haka ake karantawa domin jam'i ne na ismu maf'ul, waɗanda Allah maɗaukaki ya yarda da su. Mun fahimci abin? Yawwa. Al-akhyar kuma zababbu, kama ƙala ta'ala, kame da Allah maɗauki ke cewa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman, ba za su yi magana ba, ba mai cewa uffan illa man azina lahu ar-rahman, sai wanda Allah maɗaukaki ya ba shi izini. Wa ƙala sawaban, kuma in ya buɗe bakinsa zai magana, zai faɗi abin da yake daidai, shi ne ma'anar wa ƙala sawaban. Wa ƙala, har yanzu Allah maɗauki ya ce la yamlikuna shafa'ata, ba su mallaki ceto ba. Yana zancen waɗanda kafirai suke bauta musu, gumakan kafirai waɗanda suke bauta musu, to dukkaninsu babu ɗaya da ya mallaki ceto, illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahdan, sai wanda ya riƙe alƙawari a wurin Ubangiji. Wannan shine wanda ya imani da Allah, ya ɗauki wannan alƙawari na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuma ya aiki da shi a rayuwarsa. Banda shi babu wanda yake da ceto, shi ma kuma sai da izinin Allah. Mun fahimci wannan ko? Wa amma liman takunu, amma wa za a ceta, ma'ana in mun zo maganar ai tambaya waye zai samu ceton. Fa akhbarana, to Allah maɗauki ya ba mu labari, annahu la ya'zanu an yashfa'a illa liman irtada, Allah ba zai ba da izinin a ceci wani ba sai wanda shi Allah ya yarda da shi. Kaga ta nan da aka fahimci zancen nan na farko mun koma kansa, qul lillahi shafa'atu mai jami'an. Yawwa, ba wani wanda yake da kofar ya tattaro ko ya sa wasu magoya bayansa a aljihu ko ya boye kamar da wasu suke tsammani, har ma ya wuce ya shiga da su aljanna wai ba a gani ba, ko kuma kawai daga ya gansu zai ce a tu kawai a ce su zo su shiga. Wannan ba ko a duniya ba haka ake ba, ko ba haka bane? Yawwa, a duniya kawai a gaban masu shugabanci ba a yin wannan, akwai masu tsaro da za su tsare su hana wannan abu. Mutum ya cuci wani, ya kawo wanda ba a yadda ya shigar da shi ba, ya shigar da shi, ai cuta ce ko? To ko a duniya ba a yadda ba, ballantana gaban alimul ghaibi wa shahadati, yana gani kuma wancan bai bauta masa ba, wani ya zo ya lulluɓe saboda shi ya bauta masa a duniya, sai jawo shi sai tura shi a shiga inda ba mai shiga sai wanda Allah ya yadda da shi. Wannan ba ya yi wa Allah, ba a yaudararsa. Allah kiyaye. To shine sai yake cewa kama qala ta'ala, kamar yadda Allah maɗauki ya ce, wala yashfa'una illa liman irtada, su masu ceton ba za su yi ceton ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Kaga kenan gefe biyun na farko, gefe abubuwa uku kai, farko zancen ai ceton babu shi sai Allah ya ce ai, na biyu waye zai yi sai wanda Allah ya yarda da shi, na uku wanda za a ceta duk sai wanda Allah ya yarda da shi. Kaga dan me zaka bata lokaci zaka nemi abun wani? Ashe kenan in mutun na da basira tun a duniya ya nemi Allah ya sa shi a cikin wadanda za a ceta. Allah ya sa mu cikin wanda za a cece mu. Sannan yace yawma idhil la tanfa'u ash-shafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawlan. A ranan nan ceto ba zai amfani ba, illa man azina lahu ar-rahman, sai ga wanda Allah mai rahama ya ba da izini a cece shi, wa radiya lahu qawlan, kuma Allah ya yarda da zancensa. Ma'ana ya zama cewa yana cikin masu maganganun da Allah ya yarda da maganganunsu, yana cikin masu faɗin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tare da imani da kuma aiki da ita. To kaga yayi maganar da Allah ya yarda da ita, kuma Allah zai bashi sakamako akai. Wa huwa subhanahu la yartadi illa ahla at-tauhid wal ikhlasi, Allah kuwa baya yarda da kowa sai masu tauhidi da ikhlasi. Allah subhanahu wa ta'ala ba ya yarda da kowa sai wanda ya yi masa ikhlasi. Ko a duniya yanzu kowa ai yana son iya wanda yake son sa ne. In kana son mutum sai aka zo aka baka labari cewa ai ajiye yana cewa kaza a kanka, zaka ji kimarsa ta ragu a zuciyarka, ko ba haka bane? To wannan dan adam fa kenan, kowa yana so ai masa ikhlasin nan. Babu dan adam inda zaka ga yana sha'awar ai masa shirka a wani abu, sawa'un a bangaren shugabanci, a bangaren rayuwa, bangaren yanzu ku dauki abinda sau da yawa mukan cuci mata da yawa akai, mu maza nake nufi, harkar magana kishin nan dabi'a ce Allah maɗaukaki ya sa musu wannan kishi. Amma kuma yana da kyau mu kalli cewa wallahi mata suna da haƙuri ba na wasa ba, amma za ka yi wannan adalcin ne kawai in ka dauki kanka wata ran ka sa a matsayin mace ka tuno yadda suke ji, yadda mace take ji wajen abin da muke cewa ai sharing din miji, ko ba sharing bane? Ko ka gani mata biyu mijin su daya, kai yanzu ka kaddara a ce kai ne ko naga wannan misalin yana taimaka mutum ya fahimci abu sosai duk mutumin da yake son yayi adalci to wallahi ka dauki kanka ka sa a makofin wanda ake zalunta ka ji abin da ake ji sai ka ji cewa lalle zaka ji abin nan ba dadi bari kai adalci yanzu ka kaddara cewa ga matarka a gida ita kadai ce sai a ce kun raba ku biyu kai ka zo da daddare wani zai zo da safe kaga wani abu ne da ba za ka iya hakuri a kansa ba yawa za ka ga cewa sai dai kawai inda ranka ya kare za ka zare takobi kawai ka ga ba mutum ba za ka iya hakuri ba to amma mata fa ku duba yadda suke hakuri da wannan abu yawa ka shiga wancan ɗakin tana ji za ka shiga wancan ɗakin ba gunta ba gobe kaga akwai damuwa to ina ba da misali ne don ka ga girman yadda duk abin da ake ce ma shirka to dan adam ba ya sha'awarsa to dan me za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta shi kadai shi ya sama shi ya zubo ruwa ba ka nan da ya samar da kai kuma sai ka je ka dauki bukatunka da ba mai iya su sai shi sai ka je ka kai su gun wani ka ce wani ya baka lafiya wani ya baka arziki ka je ka durkusa ko a gaban kabari ko a gindin wata kuka ko wata tsamiya ko wani mutum ko aljani ka koma duk kamanta ubangiji shike yin kaza kaga wannan mai kai ai ka hada Allah madaukaki da wani abu to shi yasa al-Imam al-Bukhari rawato hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada aghyaru min Allah babu wanda yake ya kai Allah kishi aghyar nan daga ghaira sau da yawa muna fadi ghaira ba ghaira bace ghaira ake cewa yau domin asalin abun ai daga ghairu ne wani wanda ba kai ba daga nan asalin kalmar take dan haka sunan abun a larabci ghaira shine kishi to babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala kishi shi yasa yake kishin yaga ana saba masa ya ce yaga doka ayi kaza a bar kaza sai yaga kuma ana kin abu kaza ne sai ayi kuma ana aikata abu kaza da yake kada ayi wannan abun yana sa Allah madaukaki yana kishin meye zai sa wannan dan adam yaje wannan abu wannan fa azancan ma surata haram kenan to ballantana mutum ya dauki ibada sa gaba daya ya kai wani wanda ba Allah ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana kaga ashe kenan Allah madaukaki ba zalunci yayi ba in yace ya hana a ceci wani ya kuma hana wani shi ma ya ceto sai wanda shi ya yadda da shi ya yadda da kaulin sa na la ilaha illallah ya yadda da aikin sa a duniya as'alullahu an yuwaffiqani wa iyyakum to shine ce wa huwa subhanahu la yartadi illa ahla at-tauhid wal ikhlas wallahi sai wanda suka yi masa ikhlasi yanzu ma har zuciyar su ba komai sai abinda Allah madaukaki ya yadda da shi ina tana mana dangane da ikhlasi maganar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mutum ne kokari ya saba da wannan addu'a tana da muhimmanci ka rika yin ta lokaci lokaci ko inje ko yaushe sau da yawa Umar yana wannan addu'a Allahumma ij'al a'malana kullaha saliha waj'alha liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin minha shay'an wannan addu'a ranka haddace ta ka rika yin ta tana taimaka maka wajen ikhlasi ya zama cewa duk abin da za ka yi ka tuno Allah kuma Allah shi kadai kada ka kyamaci abu kada ka so shi sai saboda Allah ya ce a kyamace shi ko ya ce a so shi kada ka yi abin dan wai tsoron wani zai soke ka ga hanyar daidai ka kibin da kawai saboda kana tsoron wani zai zarge ka ya ce me yasa wani koyi kaza kaman ta ka tuna ran da Allah madauki zai tsaye da kai a gabansa ba zai tambaye ka wani ba zai tambaye ka kai tsakaninka da shi alakar ku alƙawarin da ka karɓa cewa za ka zo duniya ka bauta masa kayi ko ba kai ba kaga a ranar nan ba za ka tuno wani ya zo ya kare ka ba to Allah madauki ya ba mu wannan ma'ana ta shiga zuciyarmu sosai yace wa amma ghayruhu amma waɗanda ba masu tauhidi da ikhlasi ba fa qala ta'ala sai Allah madauki yake cewa malil zalimina min hamimin wala shafi'in yuta'u su az-zalimai ba su da wani hamim masoyi wanda suke son sa yake son su da zai zo ya kare su daga azaba wala shafi'in haka nan ba su da maceci da zai zo ya cece su yuta'u wanda ake masa da'a babu ko an yi masa da'a nan a duniya to a lahira babu wannan da'a ta kare domin rana sai da ba mai wani iko komai sai Allah subhanahu wataala wa qala ta'ala anhum har yanzu Allah madauki dangane da su yana cewa fama lana min shafi'in, haka zaka ji suna cewa fama lana min shafi'in, ba mu da wani mai ceto da zai cece mu, wala sadiqin amin, ba mu da wani aboki kuma wanda muke son sa da kauna da soyayya tsakaninmu da shi. Wa qala ta'ala fihim, har yanzu yana cewa dangane da su, fama tanfa'uhum shafa'atush shafi'in, ceton masu ceto ba zai amfane su ba. Mu'tazilawa da Khawarija suna riko da wannan, sai ai gashi nan Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atush shafi'in, sai ai ceton masu ceto ba zai amfane su ba. Malami suka ce musu, ai na farko ya kamata ku gane, ai sai da aka ce akwai shafa'ar akwai kuma shafi'in din, ko yawwa wasu mutane ne aka ce ceton masu ceton ba zai musu amfani ba. Yau don haka ba a nufin kuma kowa da kowa, ashe in aka yi nafi khas la yastalzimu an nafi al'am, mun fahimta ko? Ai mun karanta kusa wata kaida kusa da kwanakin nan akan wannan, dan an ce an hana misali, yau darasin mu ne na umda ko akan qiyasi, raddin da aka yi wa Ibn Hazm akan qiyasi, cewa wannan in an inkarin qiyasi nau'i ɗaya na qiyasi ba nufin kuma duk qiyasi ba daidai bane. To haka nan nan ma, dan an ce waɗannan kafirai ne ceto ba zai musu amfani ba idan masu ceto sun kokarin su cece su, to baya nufin kuma cewa kwata kwata duniya kowa ba zai samu ceto ba. Mun gane ne nan can, yawwa. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yawa mai littafin ke cewa wa qad akhbarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari annahu utiya shafa'a, cewa an bashi ceto. Wannan ya zo a cikin hadisin utitu khamsan, an bani abubuwa guda biyar, lam yu'tahunna ahadun qabli, ba a ba da su ba ga kowa kafin ni. Wasu abu yana daga cikin khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin su ai ya faɗa an bashi ceto, daga cikin su akwai taimama, kafin wannan al'ummar babu wata al'umma da aka ce su yi taimama, ko an rasa ruwa dole a jira sai an samu ai tsarki, yawa, da kuma cin ganima. Da al'ummomin baya in aka yi yaki aka samu dukiyar abokan gaba ba rarraba ta ake ba, zuwa ake a samu wuri sai a aje ta, sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye, shine alamar Allah ya karba. Da haka suke, yawa. Amma da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya halatta masa ya ci ganima shi kansa da bakinsa, kuma al'ummarsa ma su iya ci, aka haramta masa zakka. Amin sha wannan zancen ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne ya ci zakka, haramun, haka Allah ya haramta masa. Saboda me? Kamar da ya gaya mana cewa ai zakka awsakhun nasi, ce kazantar mutane ce, guntun abin da mutane ne ba sa so aka ce su diba su bayar. Amma ganima fa da ƙarfi da izza da daraja da mutunci aka samu ta, mun fahimci wannan. Kuma sannan zakka daga wa take? Daga musulmi, saboda Allah ya tsarkake annabinsa da awarsa ta karbu, sai aka sa shi yadda mutane ba za su bashi abin su kamar wata tara koyaushe su miƙa masa yana ci suna kallansa ba, sai wasu su tsammanin cewa domin wannan ya zo da addini, shi yasa Allah maɗauki cikin hikimar haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakka, saboda da'awarsa ta karɓu sai ya hana shi. Amma in aka bashi kyauta ta ƙashin kai wanda mutum ya ga dama ya bashi yayin ce hadiya, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin hadiya. Wannan kuma tana kyautata alaka, tana sa zumunci, tana sa ƙaunar juna. Wannan kuma suna cikin mabadi'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya tabbatar da su. To mu ci gaba. Har yanzu sai ce thumma akhbara annahu ya'ti, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ya'ti fayasjud, zai zo yayi sujada tahta al-arshi, a karkashin al-arshi, wa yahmada rabbahu, kuma ya gode wa ubangijinsa yaba masa, bi mahamida, da wasu abubuwan yabo, kalmomin yabo wanda yake yu'allimuhu iyyaha, a ranar ne Allah zai koya masa, zai gaya masa kalmomin da zai bauta, zai roke shi da su. Kuruba ko wannan yana zancen hadisin ash-shafa'atul ummah, gashi nan zai zo mana in yazo bayanin anwa'u shafa'a, babbar ceto, babban ceto da yafi kowanne ceto shine ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi na a roki ubangiji yayi hisabi, bayan mutane an tara su, hankali ya tashi ya dugunzuma, an matso da rana kusa, kowa guminsa ya kawo masa wajen wuya, gumin jiki sawa'un nasa shi kadai ko na jama'a baki ɗaya an haɗu wuri guda, Allah maɗaukaki mutane za su shiga cikin wannan yanayi na tashin hankali da damuwa, to za su rasa yadda za su roƙi annabawa su zo su yi wato abin nan, su zo su yi ceto, su roƙi ubangiji domin a hisabi. Kun san dai dogon hadisin, za su je gun annabi Adam, su dawo gun annabi Nuhu, Ibrahim, Musa, Isa, da kashi sai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine zai zo nan fa yasjudu tahta al-arshi sai sujada a karkashin al-arshi wa yahmadu rabbahu kuma ya roki ubangijinsa ya yaba masa shine yahmad in an ce yahmad alhamdu asalin kalmar alhamdu ma'anarta yabo ba kawai godiya ba yawa yabo shine sana'i zai yaba masa kuma da wasu kalmomi bai san su ba a duniya duba fuguni wane ne mai wannan roƙon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma gashi zai zo gaban ubangiji abinda zai roki Allah da shi sai a ranar za a koya masa a ce kace kaza kace allahumma kaza kace kaza kace kaza wannan kalmomin da su za a amfani a bude kofar kuma an hisabi sannan a ci gaba kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake tsakanin su da ubangiji wane ne kuma zai bugi kirji ya ce shi a gaban ubangiji zai iya komai ko ya ce shi da ganin daman sa za a sa wanda ya so cikin aljanna ko ya ce shi ma ya kai matsayin ubangiji ko ya ce yana da wani tasarrufi a sama ko shi ke zubo da ruwa ko shi ya halicci ko shi ya turo annabawa babu mai wannan abun banda Allah subhanahu wataala yawa to shi yasa sai ya ce yu'allimuhu iyyaha la yabda'u bishafa'ati awwalan ba wai kawai in yazo zai fara ceton bane a'a shine ma'anar la yabda'u bishafa'ati awwalan sai yayi wancan sujadar kuma an koya masa abin da zai roki Allah da shi hatta yuqala har yana cikin yaban yana yaban yana yaban yana yaban sai Allah madaukaki yace irfa ra'sak daga kanka wa qul ka fadi abin da kake so ka fada yusma za a ji wasal kuma ka roki abin da kake so ka roka tu'ta za a baka shi washfa ka nemi ceto tushaffa za a karbi cetonka kun ga waɗannan kalmomi yadda suka zo da irin wannan siga da siga fi abinan umarni da kuma jawabinsa shi yasa duk suka zama majzuma yawa irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa washfa tushaffa to sai fa an ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalma ko wannan ya isa nuna mana wallahi babu wani mai iko akan Allah domin Allah fa bai halicci wanda ya kai wannan bawan Allah daraja ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya halitta ba wanda ya kai shi daraja amma ku duba ku ga sai ya zo ya wannan roƙon ya yi ibada ya kaskantar da kansa ya risina ya yi sujada ya roƙi Allah kalmomin ma ba shi da su sai an ba shi a ranar sannan kuma a ba shi izini ya yi wannan ceto kun ga ashe kenan komai daga farkonsa har ƙarshe daga wa yake daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ƙara mana ƙarfin tauhidi a zuciya ثم أخبر سنن الله النبي صلى الله عليه وسلم يبام لباري أنه لا يشفع في جميع الأصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة سوى بايزي سيطن ما سساقو دقت كما ستوحيدي وأن دسك موت سنا ساقو أما فسنا دتوحيدي بايزي سيطن من دفعة واحدة لوك تيبودا با يوى با لوك تيبودا زي با بل قال أبن ديسي شيني فيحد لي حدا sai ayi mun wata iyaka sai a ce daga can zuwa can shi Allah subhanahu wa ta'ala ya wato haduwar da zamu yi nan tashin alkiyama gaban ubangiji ya san inda za a ce in aka zo tamyizi ya san inda kowa zai tsaya dan haka ba wai magana ce ta kowa da shi da abokinsa za su tsaya ba a'a hatta inda zamu tsaya din Allah ya san inda kowa zai tsaya tunda iyakan cewa za a sai ce daga nan zuwa nan kaga idan ku daga nan zuwa nan ne ba zancan ashe kenan wani yana can ya tsallaka a dauko shi a dawo da shi nan a tsayuwar kanta dama ba shi ke ga mana wamtazul yawma ayyuhal mujrimu me ma'anar wamtazu ku ayyuhal mujrimuna imtazu ku bayyana ku koma gefe daban a san inda kuke dan haka kaga kenan ashe shi yasa malamai suke cewa shi kansa hisabi da Allah madaukaki zai yi ba wai dan bai san masu laifin da masu kirkin bane ya san su haka zai bada umarni kuma a tsaya haka amma babban abin da ke cikin yin hisabi shine nuna mana adalcin Allah Allah baya hukunci kan mutane sai da adalci cewa a zo a tsaye da kai kai ne kai kaza rana kaza rana kaza mutum ya ce a'a a bincika a kwakwalo a tabbatar masa yayi sannan kuma sai a yi hukunci ba wai saboda Allah bai sani ba haka nan kuma takaddu da yace mala'iku su rubuta duk ba saboda bai sani bane shi yasa ai za ku ga a hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari ya aiko mala'iku kasa ko suna zuwa su sheji mutane a sallar asubahi su sheje su kuma su sheje su a sallar la'asar ko in suka koma me yake cewa Allah zai tambaye su me kuka bar bayina suna yi ai akwai lafazin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa a'lamu bima kanu yaf'alun ko
ya fi mala'ikun sanin abin da bayin suke, amma duk da haka zai tambaye su. Don haka magana ce ta kafa hujja akan mutum hatta shi hisabi da kuma sauran abubuwan da za su zo baya. To Allah ya samu dace. To sai ce fa yuhaddu li haddan fa udkhiluhum aljannata, sai in shigar da su aljanna, ma'ana sai in roki Allah a sa su a aljanna kuma sai a sa su. Thumma yarji'u, sannan sai ya komo. Fa yasjudu, ya sake sujada kazalika. Fa yuhaddu lahu haddan, sai a sake ɗiba masa a ce daga nan zuwa nan ila akhir hadithin shafa'a, har zuwa ƙarshen hadithin ceto. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ta, ba lokaci guda za a guda za a ce duk aje a shiga ba, in yi sujada yayi roko yayi roko yayi roko ya yabi Allah madauki, sai ya ce tashi nema, sai ya nema kuma sai a kwashi wasu sai a tafi. Mun fahimci abin? To Allah ya samu dace. Wa qala lahu Abu Hurairata, Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man as'adu an-nasi bi shafa'atika. Wataran haka kawai Abu Hurairah sai tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa, ya Rasulullahi, a cikin mutane wane ne yafi samun sa'ada, yafi samun sa'a da cetanka, waye zai fi ribata ya kuma samu cetanka? Kala, sai yace man qala, duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah khalisan min qalbihi, amma kuma ya faɗe ta da tsantsar ikhlasi daga haccancan tsatsan zuciyarsa, ma'ana babu wani munafunci a zuciyarsa, da ya faɗi kalmar la ilaha illallah nan da gaske yake, wato ya yadda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wata'ala. To duk mutumin da ya faɗi wannan kalmar da wannan niyyar a zuciya, to ya fi kowa samun sa'ar ya rabanta da ko ya rabauta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa duk kanmu mu zama cikin waɗanda za su samu wannan sa'ada. Tambaya ta gaba yace kam anwa'u shafa'a, kam anwa'u shafa'a wa ma a'zamuha.
Kam anwa'u shafa'a wa ma a'zamuha. A'zamuha ash-shafa'atu bi umma. Fi mawqif al-qiyamah. Fi an ya'ti Allah ta'ala li fasl al-qada'i bayna ibadihi. وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاء في أن يفصل الله
بينهم
ويأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في صحيحين وغيرهما.
طيب يكفي. كم أنواع الشفاعة؟ شيطانا shin iri ɗaya ne ko ku nau'i daban-daban ne? In kuma nau'i daban-daban ne guda nawa ne? Sannan kuma a cikin su nau'i daban-daban din wanne ne mafi girma? To kafin ya gaya mana guda nawa ne, tunda shi harkar abin da ya shafi addada abubuwa a cikin lissafin ilimi, a ce abu kaza guda kaza ne, galibi mas'aloli ne na ijtihadi, idan ba nassi ne ya zo da shi akan guda kaza bane ya faɗi adadin, shi yasa zaka ga malamai ba su suka tsaya su ce nau'o'in shafa'a guda kaza bane, amma galibi sukan tsaya akan guda takwas. Yawwa, to amma nan bai faɗa ba, saboda shi ita harka ce da ta shafi gwargwadon hadisan da suka zo a wannan babi. La'alla ka tsaya takwas a samu kuma wani hadisin daban ya faɗi wani nau'in daban na shafa'a din. To shine ne yake cewa a azamuha, sai tafi kan maganar wace ce tafi muhimmanci da girma a cikin nau'in ceton da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi. Sai ce a azamuha ash-shafa'atul uzma, ita ce wato ceto mafi girma. Fi mawqifil qiyamati, a inda aka tsaya matsaya ta ran tashin alqiyama. Fi an ya'ti Allah ta'ala li fasl alqada, da Allah madauki zai zo domin ya rabe hukunci, a bayyana hukunci, ai hukunci baina ibadihi, tsakanin bayinsa. Wa hiya khassatun, wannan irin ceton yake banta ne li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yana cikin khususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani mai yin wannan ceton banda shi. Wa hiya almaqamul mahmud, a fassarar da malamai suka yi na fadin Allah madauki dake cewa asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, magana mafi inganci ita ce cewa abinda ake nufi da maqaman mahmudan shine wannan cetan, ma'ana ubangijinka yayi kusa da, ma'ana lalle zai tashe ka ranar tashin alkiyama a maqaman mahmudan, wani matsayi abun yabo abun godewa. To shi malamai suka tattauna menene gurgudan hadisan da suka zo, suka ce abinda ake nufi da maqamun mahmud shine cetan da zai yi wannan babban cetan. Mun fahimci abin? Yawa, shine wa alladhi wa'adahu Allahu azza wa jalla, wanda Allah madauki masa alƙawarin sa, kama qala ta'ala, kamar da yace asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, yace wa zalika, wannan abu kuwa zai kasance ne annan nasa, kasancewar mutane idza baqa bihimul mawqifu, idan matsayin nan wurin tsayawa gaban Ubangiji yayi musu kunci, kunci yayi tsanani gare su, wa talal maqamu, kuma tsayuwar ta yi tsawo sosai, an dade a tsaye, washtadda alqalq, kuma sannan damuwa a zuciyar mutane ta yi tsanani, wa aljamahumul araq, gumi yayi musu linzami, shine aljama ya kawo musu har baki. To a lokacin iltamasu shafa'a, sai su nemi ceto, azo a taimaka musu, a fidda su daga wannan mummunan hali. Fi an yafsila Allah bainahum, cewa Allah ya zofa yayi wato faslul qada'i, a rarrabe tsakanin su ai hukunci, fayatuna, sai su mutane su dunguma baki daya a cikin wannan gumin, a cikin wannan tashin hankalin, a tsananin zafin, su tafi Adam. Ku duba ku ga mutumin da a ran tashin alkiyama bai san ɗansa ba, bai san uwa ba, bai san uba ba, duk yayi watsi da su, kaga shine wadan Allah nuna mana hakikanin cewa a ranan nan kowa ta kansa yake, amma an san aje a nemi ina annabi Adam yake, a roke shi yazo ya roki Allah a hisabi. Kun ga misalin girman abun? Yawa, mutumin da mace Allah madauki ba mu labarin cewa yauma tadhhal kullu murdi'atin amma arda'at, ko ranan da duk wata mai shayar da nono take watsi ta fitar harkar wato dan abin nan jaririn da yake shayarwa, watadau kullu zati hamlin hamlaha, kuma duk wata mace mai ciki za ta haifar da cikin nan ba ta bukatar sa. Ranar da kaji mace ba ta sha'awar ta ga danta ta rike shi a hannunta, saboda me? Ranar ba ta sa take ba, so take ita din ta tsira, shi kuma ya fado kasa ta bar shi ta ya sanya da zai karata. Kaga wannan abun in ba a lahira ba, ba ka iya kwatanta misalin sa ba a duniyan nan, kuma hali ne dake nuna maka girman abun, tsayuwar da za a yi wallahi ba ta wasa ba ce. To amma duk da tashin hankalin nan, za a ce to ina annabi Adam ne, shine baban mu gaba daya, mu je mu roke shi ya zo ya fidda mu daga wannan yanayi. Kaga ashe a in damuwa tayi damuwa, to akwai kuma wani abin da za a yi. To shine sai a je gun Adam, thumma nuhan, sai a dawo gun annabi Nuhu a matsayin sa na me, shine manzo na farko. Yawa, a wannan hadisin shine babbar hujjar cewa annabi Nuhu shine manzo na farko. Wasu mutane zaka ji suna ta musu wannan maganar, ba abun musu bane, nassin Qur'an, nassin hadisi ne yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin yadda za su je gun annabi Adam, za su tambaye shi yazo ya roki Ubangiji dan ayi hisabi, zai ce a'a, shi gaskiya yana ga a rayuwar da yayi a duniya yayi laifuffukan da yana ga bai cancanci yazo ya tsaya gaban Ubangiji kuma ya roke shi ba. Ku duba ku ga annabi ne na Allah, saboda me sai ya fadi cewa an ce kada ya ci bishiyar nan, ya ci har aka fito da shi duniya, sai su wuce su je gun annabi Nuhu, shi kuma su kawo masa wannan matsala, gafa halin da ake ciki, ku zo ku roki Ubangiji man yayi mana kaza, yayi mana kaza, to shi kuma zai ce shi ma bai isa ba, sai ya kawo nasa abin da yayi roko an halaka duniya sai ga bai yi rahama ba, yayi tsanani, yayi zafi, yana ganin kamar wannan abun a halakar da al'umma baki daya ta hanyar addu'ar sa wani laifi ne. Ku ba fa ku ga yayi ne dan kishin me? Dan kishin addinin Allah da tauhidi. To amma duk da haka, saboda kamar yadda malamai suke cewa hasanatul abrari fu sayyatul muqarrabin. Wani abin kirkin da wani mutum mai mataki na daya zai yi, shi dan can dan gata a fadar Allah madaukaki, shi kamar laifi ne a wurin sa. Mun fahimci abin? Wani abu da kai za kai a matsayin abin kirki, in mutum waliyin Allah ne na kusa da Allah sosai, to sai ga cewa wannan abun yana ganin sa a matsayin laifi. Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan ya yi tafsiri mai kyau akan wannan matsalar, cewa Allah madaukaki ya sanya al'umma kashi uku a cikin suratul Fatir, da yake cewa thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يتي أتكم متانية أنزا من بعد قرآن النن قوسوا بايم دمك زابيسوا أتكنسوا أكوي وانديكي يازال انتكنسا أكوي وانديكي مقتصد مسأكيسي أكوكم وانديكي سابق مرقائين يايلي جوجان أيكة أيكين الهيري سوني واتوموكو سنتاج الله سبحانه وتعالى تشيني كيفات نتشيوا a cikin waliyai babu wanda yake zalimin li nafsihi ma'ana mutun yana zama wali ne idza kana imma muqtasidan wa imma an yakuna min al muqarrabin min as sabiqin yawa wadannan su ne ma'ana su kuma an kasa su kashi biyu kamar yadda muka ji akwai wanda yake ɗan kusa ne sosai Allah madauki ya kusantar da su akwai wanda su ake cewa ashabul yamini har ya kawo wannan ayoyin da suke farkon suratu al-waqi'a da kuma ayoyin da suke karshenta da ya nuna mana yadda Allah madauki ya bambanta tsakanin ashabul yamin da kuma al-muqarrabin yana da kyau a karanta shi to idan suka baro nuhu thumma ibrahim sai a zo gun annabi ibrahim shi ma a roke shi ya zo ya roki ubangiji ayi kaza ayi kaza shi ma ya ce bai isa ba thumma musa annabi musa ma ya ce a'a thumma isa ibn maryam annabi isa ma ya ce a'a kun ga sunan kenan ga annabi adam da nuhu da ibrahim da Musa da Isa su waye waɗannan yawa ku duba ku ga sai aka na farko annabi Adam ya shiga saboda shine uban halitta baki ɗaya min haisu babin nan jinsi yawa duk jinsin mu annabi Adam shine baban mu baki ɗaya amma waɗannan da Ibrahim da Musa da Isa da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa sun shiga ne saboda me tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne su biyar din nan da ake cewa ulul azmi me ma'anan al azmi ulul azmi zaka ji suna fassarawa ma'abuta girma ba girma bane ba ulul azmi bane in kace azmi kuma kashi ne shine azmi yawa in kace azmi da za'u ba zayun ba to al azmi shine kashi in kana so ka fadi girma da larabci azama zaka ce inda girma ne sai a ce ulul azamati ma'abuta girma amma azmi da ainun ne da zayun zaira ko da kuma mimu yawa shi kuma abinda ake nufi azama da kuduri mai karfi a zuci wasu malaman suna fassara shi da ulus sabri saboda babu mutanen da suka sha wahala akan yada tauhidi irin waɗannan mutum guda biyar din ka karanta qur'ani ka kafka gani yawa wanda Allah ya jarrabe su suka shiga bala'i iri iri akan yada tauhidi to ba wanda ya kai waɗannan guda biyar sauran shi yasa zaka ga ba a fade su a matsayin ulul azmi ba to wannan girman da suke da shi a gun Allah saboda su ne suka yada tauhidi shi ya cancanta musu a ga cewa ashe sun isa a fadar Allah a zo gun su a roke su cewa su zo su roki Allah din ya zo ya hisabi kun fahimci hikimar abin yawa to shine wa kulluhum yaqulu nafsi nafsi kowanne daga cikin su zai ce a'a ni dai ina ni ma ta kaina nake mun ji abin nan annabi nuhu me dalilin da yasa ya fada ya ce saboda ya addu'a an halaka mutane ko annabi ibrahim zai ce saboda yayi wasu ya faɗi wasu kalmomi wanda yake ba daidai ba shi ta babin tauriya amma kuma zahirin su kamar ƙarya ne alhali ko yana da ba laifi ba mun san dai kissar da kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari annabi musa shi ma da yadda wahalar da ya sha yana ga yayi addu'a shi ma an halaka al'umma sannan kuma annabi isa ga yadda Allah ya jarrabe shi aka zo aka dauke shi a matsayin ubangiji wannan diya isa su kansu su tsorata ba su san me za'i da su ba to shine kowanne zai ce nafsi nafsi ila an yantahu ila nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam har su kare zuwa su tike gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce ana laha ni ne dama mai ita ma'ana tawace ni na cancanci wannan aikin dama ba wani ba wannan kuma ba yana faɗa dan alfahari bane yawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗin abu dan alfahari shi yasa har idan ya faɗi wani matsayin sa zaka ji yana cewa wala fakhr yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne wato shugaban duk dan adam kuma ba na faɗi wannan dan alfahari bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi nesa da yin alfahari yace kama ja'a mufassalan wannan abun in ka karanta dai kamar yadda yazo a bayyane daki daki a cikin as-sahihaini bukhari da muslim وغيرهما دكما أصل التفندين هديفي وأن دبا سوبا مزايا أكام وأنم درسي نقبا إن شاء الله سيمن تاشي أكام نوئي نبي ناتيتو هرمجيكو أني دليل انسا هرزوا كالشان أبوبوان دمال من يكاومنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشملهم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اتفيت مكيمو يقال من فهمت يقال من علمي يزمن من أنفانيكم من يوى يبامكم إيقوان أيكي دولنا علمي دم. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Muna ƙara addu'a kuma muna ƙara jan hankalin ƴan uwa dan Allah a miƙe sosai ayi addu'a. A tashi da sallar dare a roƙi Ubangiji halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah ya yi mana shi na damuwa iri-iri da waɗanda ba mu san ta inda suke zuwa ba. Abin da ya faru a Kano muna roƙon Allah maɗaukaki kada ya maimaita. Allah ya dakatar da shi kada kuma ya je wata jihar daban. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu, ya tsare mana addinin mu, ya tsare mana dukiyoyin mu, ya tsare mana matan mu da ƴaƴan mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa wa shugabannin mu abin tunani na alheri. Allah ya taimake su kuma ya tsare su masu taimakon addini musamman daga cikin su. Allah ya ƙara ba su tsarewa daga gare shi ta musamman wanda duk wani sharri insha Allah ba zai kai gare su ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu baki ɗaya akan da'a gare shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin.